بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد من أجد لقودية الله سبحانه وتعالى ميكوة ميكومي وان لكي يكون سادة دسة آيانونا من وان رانا من البركة رانا الجمعة كما بام يكون قبطة عبادة صلى الجمعة سنسى من أجد لكي وان الله تعالى ya kaddara zamu samu damar halartar wannan karatu na tafsirin alqur'ani da ake gabatarwa a wannan lokaci a yau juma'a 14 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda ya daidai da 14 ga watan uku miladiya wato 2025 kuma idan ƴan uwa basu manta ba jiya mun kwana ƙarshen wato aya ta 19 wato inda muka karkare wasiyar Luqmanul Hakim wato da yake yi wa dansa yau kuma zamu tashi kan aya ta 20 cikin wannan dai sura mai albarka suratul Luqman muna roƙon Allah subhanahu wataala ya agaza mana cikin abin da zamu karanta da abin da zamu bayani alarama bismillah alam tara
a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يشرك بالله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير
نعم وبنجي yake cewa alam taraw shin wato kai mai sauraron karatu shin yanzu baka gani ne annal la sakara lakum ma fi samawati ubangiji shi ya hore abin da yake cikin samai rana da wata da taurari ubangiji shi ya hore su suke tafiya a cikin samai lisan tafi ubi ha domin wato bayin sa su amfana da wannan tafiya rana da wata din wa ma fil ardi ubangiji har yanzu shi ya hore abin da yake cikin kasa na daga ɗayan itace na daga koramai na daga dabbobi da ake tafiye-tafiye da shi wa azbaga alaikum ni'amahu ubangiji kuma shine ya yalwata muku ni'imarsa wato ya cika muku ni'ima kowa zai amfana da wannan ni'iman wato kuma ni'iman ba ta karewa zahiratan wa batina wato ni'imar da ake kallo wato akai wanda take da kyakkyawar sura kamar ma misalin wato dan adam din shi kansa wa batina da kuma wato ni'imar da Allah ya bayar wato wanda take boyayya wato kamar ilimi da Allah ya ba dan adam ubangiji yace wa minan nasi akwai daga cikin kafirai man yujadilu fillahi bighairi ilmin wanda suke musu suke jayayya a cikin lamarin ubangiji ba tare da wani ilimi ba wala hudan ba su da wani shari'a da suka daga daga wajen wani manzo wala kitabi munirin babu wani littafi da aka saukar musu wanda yake mai haske wanda Allah ya saukar wato wanda ya ba su damar wato rukun abinda suka karka wato suka rika a matsayin ababan shirka tare da Allah
wa ila qila lahum ma anzala Allahu kanu banattabi'u ma wajadana alayhi aba'ana
na'am
aw law kana shaytan yad'uhum ila azabis sa'ir
na'am ubangiji yace wa iza qila lahum in aka ce wa kafirai ittabi'u ma anzala Allahu ku bi abinda Allah ya saukar wato shine alqur'ani ku bi wanda Allah ya aiko shine annabi sallallahu alaihi wasallam kalu sai su ce bal nattabi'u ma wajanna alaihi aba'ana a mu ya ishe mu ba abinda iyayenmu wato suka bi abinda muka samu iyayenmu suna bi wato ya ishe mu wannan mu bi kala ta'ala sai Allah ya musu raddi yake ce awalau kana shaytanu yad'uhum ila azabis sa'iri yanzu shin koda shaydan ne wato yake kira iyayen nasu zuwa ga azaba wato ta wuta wato koda shaydan ne ya ja su zuwa ga abinda in sun aikata zai wajabta musu shiga wuta in sa biye iyayen nasu ai amfanin basira da ilimi shine ai amfani da shi yanzu mutun dan mahaifinka ne kana gani ya ja ka zai fada da kai rijiya sai ka bi shi ai ba za ka bi shi ba saboda haka idan mahaifin naka ya ja ka zai fada da kai cikin halaka ba za ka bi shi ba in baka samu damar tsamo shi ba Allah akalla kai sai ka ci cikanka amma ba za ka rufe idan ka saboda biyayya wa iyaye kuma bayan iyayen sun tafi akan bata ko kuma wato hasken musulunci ya zo muku ku ce wato ba za ku bi ba za ku tafi akan abin da iyayenku suka tafi Allah yake cewa ai wato iyayen idan sun tafi akan bata bai dace iyayen wato kuma kenan sai musu biyayya ba amma yuslim wajahu
ila Allah wa huwa musilun fagadistan saka bil urwati lhusqi wa ila Allah aqibatul umur
ubangiji yace wa man yuslim wajahu ila Allah lamari shine wanda dai mika wuyan wato ya mika kansa ya mika fuskar sa an ce fuska don ita take mulkin jiki Allah yace wanda duk ya mika fuskar sa zuwa ga Allah ma'ana ya wato fuskanci ubangiji ta hanyar yin da'a da yin aiki mai kyau wa huwa musin alhali yana da imani yayi aiki mai kyau bayan yana da imani faqadis tamsaka bil urwatul wuska wannan kan yayi riko da wato alurwa alwuska shine wato fila wanda take wato gimshikin da bazai tumbike ba yayi riko da igiya wanda take amincacciya wanda wato ba za ta dinke ba wato wa ilallahi aqibatul umur kashan al'amura dukkan su wa Allah ake mai da su saboda haka wanda ya kama Allah wato shine ya kama wato amincacciyar wato igiya man kafara
wa man kafara fala yuzinka kufru ilaina marji'uhum fa nunabbi'uhum bima 'amilu inna Allaha 'alimun bi dhati as-sudur
Allah ya ce wa man kafara duk wanda ya butulce ya kafirce yace ya Muhammadu fala yahzunka kufruhu kada kafircin sa ya dame ka domin la tutahu bi kufri ala Allah ba za a tambaye ka kafircin sa ba Allah ya ce ilaina marji'uhum gare mu za su dawo fanunabbi'uhum bima amilu kuma zamu ba kowa labari abin da ya aikata kuma kowa zamu ba sakamako bisa abin da ya aikata inna Allaha alimun ubangiji ya tabbata masani ne bi dhatis sudur da abin da yake cikin kirazan mutane abin da mutum ya koya kirjinsa Allah ya sani idan ga kuma abin da mutum ya aikata a fili na'am
numatuhum qalilan thumma nardaruhu ila azabin galil
Allah ya ce numatuhum qalilan za mu jiyar da kafirai dadi a gidan duniya dadin duniya koyaya aka ba mutum koyaya aka ba shekarun mutum kadan ne wato in ka auna shi da wato shekarun lahira a ba wa mutum shekara 500 ko shekara 1000 a gidan duniya sannan a bashi dukkan kayan jin dadi a bashi mulki a bashi yaya a bashi dukiya a bashi lafiya a bashi nisan kwana duk wannan in ka auna shi da abin da Allah yake ya tanada wa mutum a lahira sai kaga ai dan kadan ne in jin dadin ne ma dan kadan ne in azabace ma yar kadan ne ubangiji ya ce numatuhum qalilan zamu je da kafirai dadi dan kadan a gidan duniya domin shi kafiri komai talaucin da yake ciki a gidan duniya kamar wato azaba ne a gunsa wato aya kamar wato aljanna ne a gurinsa don haka manzon Allah ya faɗa inna dunya jannatul kafir ita duniya aljannar kafiri ne komai wahalar da yake ciki kamar aljanna ne a gurinsa an ka auna da wahalar da zai shiga a lahira yace wasijin mu'min kuma wato kurkuku ne a mu'mini shi kuma mu'mini komai dadin da yaji a duniya wato kamar wato a cikin kurkuku yake in ka auna da dadin da Allah ya tanada masa wato a lahira Allah ya ce numatuhum qalilan zamu jiyar da su wato jin dadi kadan a duniya shine iya kwanake rayuwar su summa nadaruhum sanamu fakad da su a lahira ila azabin galizin zuwa ga wato azaba wadda take wato mai radai shi tace wato azabar gidan wuta domin la yajiduna anhum mahisan ba za su samu wato wanda zai kautar da su gabarin wato shiga gidan wuta ba na'am
wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah
na'am
qul alhamdulillah
na'am
bal aktharuhum la ya'lamun
ubangiji yace wala in sa'altahum idan ka tambaye kafirai ya Muhammadu man khalaqa as-samawati wal arda waya halacci samai waya halacci kasa la yaquluna Allah za su ce Allah ne ma'ana za su ce ai Allah ne ya halicce su kul ka ce musu alhamdulillah tunda dai kun tabbatar da kanku da harcen ku kun tabbatar to alhamdulillah dama haka ake so wai hakamal abdu ala nafsihi bawa yayo kansa hukunci in dai kaya da Allah ne halicce samai da kasai kuma ka zo kake bauta ma wani Allah kenan kai ma kanka hukunci kenan Allah ya wato mutun ya bata bisa ilimi kenan da Allah ya ce wa adallahu Allahu ala ilmi mutun ya bata bisa sanin sa bisa ilimin sa saboda haka ubangiji yace in ka tambaye su sai Allah ne to kace musu alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun yawa yawan su kafire ne wato basu san wato abin da ya wajaba akan su ba su bauta ma wanda ya halice su basu san wannan ba Allah lillahi
lillahi ma fi samawati wal ard inna Allaha huwal ganiyul hamid
Allah ya ce lillahi ma fi samawati wal ard duk abin da yake cikin wato saman nan guda bakwai wal ard duk abin da yake cikin kasan nan guda bakwai da abin da yake kansu Allah ya ce lillahi wannan dun Allah ne wato a wajen mallaka milkan wa khalqan wa abidan, a wajen mallaka Allah ne mallaki duk abin, haka kuma Allah shi ya halicci abin, haka kuma abin kowa da komai Allah yake bautawa. Saboda haka fala yasihiqul ibadatu fihi ma ghayruhu, ba wanda ya cancanci a bauta masa a cikin samai bakwai da kuma cikin kasai in banda Allah subhanahu wataala, domin shi ya halicce su, shi ya halicce su kuma bai cancanta a bauta ma wani wato kuma bayan wato mahaliccin su ba. Inna Allaha lalle shi ubangiji daga ni wato ya wadata ga barin wato halittarsa, kada kafirai su ji Allah yana cewa su bauta masa shi kare su, sai tsammanin kamar wato bautar za ta amfani Allah ne, a'a Allah ce inna Allaha laganiyun, tabbas ubangiji mu wadati ne gabarin halittarsa, idan bawa yayi bautar ma amfanin bautar kansa zai koma, ba zuwa ga Allah zai ba. Saboda haka Alhabib ubangiji shine wato abin godiya, shine Almahmud fi sunni, shine ya cancanta a gode masa saboda aikin sa da ya jalla wa ala. Na'am.
Wala annama fi rabbi fi shajarati naqalam wal bahr yamuddu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nazilal kalimatullah inna Allaha azizun hakim.
Ubangiji yace walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam, da duk wata bishiya a bayan kasa, duk wata bishiya a bayan kasa a feke ta a maida ita alkalami alkalamin rubutu, kowace bishiya yawan girman bishiyar yawan alkaluman da za a fitar, duk wani tsiro da zai yi alkalami a yi alkalami da shi, a maida shi alkalami wato a tara su duk wata bishiya da take duniya, ba wanda take jejin damban ba, wanda take duniya gaba daya a maida ita alkalami, da duk wani abin da za a iya fere shi na daga wato kara ko itace wanda zai alkalami a feke shi yayi alkalami. Allah ya ce wal bahr, duk tekunan duniya kuma yamudduhu min ba'di sab'ati abhuri, a maida duk kogunan duniya su zama wato ruwan tawada, sannan a kara su yasu su koma kuma guda bakwai, a kawo ya kogunan duniyan nan a kawo sau bakwai, duk a maida su tawada. Wato ubangiji yake cewa a rinka rubuta kalmomin Allah da ayoyin Allah da abubuwa na kudurar ubangiji. Allah ya ce ma nafidar kalimatullahi, kalmomin Allah ba za su kare ba, sai dai ruwan tawadan nan ya kare, sai dai alkalman nan su kare. To kaga kenan, ashe abinda ubangiji ya mallaka wato bashi da iyaka, bashi da iyaka. Saboda haka inda za a zauna a ce za a rubuta abinda ayoyin ubangiji da kalmomin ubangiji da wannan yawan ruwan tawadan da yawan alkaluman duk sai su kare, wato Allah ya ce ma nafi da kalimatullah, kalmomin Allah wato ba su kare ba, shine wato almu'abbar biha an ma'lumati, wato aje a tarbutawa duk ababan da wato Allah ta'ala ya mallaka da abubuwa da yake na kudurar ubangiji ba za su sanu ba, babu wanda ya san su sai shi Allah din subhanahu wataala. Inna Allaha azizun, lalle ubangiji mabuwayi ne, la ya'juzuhu shay'un, babu abin da yake gajiya da Allah a cikin mulkin sa. Hakimun, ubangiji gwani ne, la yakaru shay'un an ilmihi, babu abin da yake fita cikin ilimin Allah wa hikimatihi, ko wato cikin hikimarsa. Na'am.
Ma khalaqukum wa la ba'athukum illa ka nafsin wahida inna Allaha sami'un basir.
Dalilin saukar wannan ayar, aka ce anna Ubay ibn Kalaf wa jama'atu, Ubay ibn Kalaf da wasu jama'a wato daga cikin mutanen Makka suka ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam inna la khalaqna atwara, ai kai kake fada cewa Allah ya halice mu wai daddaya, ya halice mu daban-daban, Allah ya halice mu daban-daban, nutfatan ya halice yadda muna dugon mani wato summa alaqatan, sannan mu koma tsoka, summa mudghatan summa alaqatan, mu koma gudan jini, summa mudghatan mu koma tsoka, summa izaman aka maida mu kashi, sannan kuma har aka halice mu, ai haka kake fada, haka Allah ya fada, manzo Allah sai ya ce haka ne yake take cewa, sai suka ce summa taqulu, sannan kuma yanzu dangane da tashin alkiyama cewa kake wai ina ne afu kalkan jadidan wai za a tashe mu wai sabuwar halitta gaba daya. Bayan a lokacin halitta sai da aka yi tarkibin halittar mataki mataki, Allah bai halicce mu lokaci ɗaya ba, sai tukun heda ya dugon mani, ya maida dugon mani ya zama gudan jini, ya maida gudan jinin ya zama gudan tsoka, ya maida gudan tsokar ya zama kashi, sannan aka halicce mu, sannan kuma yanzu kace a wajen tashin alkiyama kuma za a halicce mu gaba daya. Kaga wai suna musun tashin alkiyama ne, saboda haka suke ganin wai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ga yadda Allah ya halitta, tunda yanzu an yi waccan halittar a mataki mataki, kenan tashin ma kamata ya koma wato mataki mataki, kafiri kenan. Shine wato cewa amma wai sai kace wai za a halice mu a sa'a daya a sa'a daya tal wai wai an tashi wai 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 wama menene wama ba'asukum wama menene ba'asukum ma kalkukum wala ba'asukum illa kalamsun wahida wai wai kan Allah da yace da halittar taku da tashin nawa kamar numfashi daya ne sai suka ce ai kuma ga abin da ka fada yadda Allah madaukakin sarki ya hauhawi halittar wato dan adam yanzu kuma wato ka lokaci ko kuma za ta da alkiyama su da ke tashin alkiyama ne ba sa so a ambata saboda abin da suke ga suna cikin sa wato na ni'ima na fantamawa kar a zancan mutuwa balle a zancan ya mutu za a tashi balle a ce an tashi za a yi hisabi balle a ce wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aiki mai kyau zai shiga aljanna wanda kuma bai bi shi ba zai shiga wuta su kuma wannan shine dama tashin hankalin su saboda haka duk abin da za su kawo cikas a da'awar sa za su kawo musamman ma akan inkarin su na tashi bayan mutuwa saboda haka sai Allah madaukakin sarki sai yake cewa ai to shi tane ma wannan ayan ko ma kalkukum wala ba'asukum da halittarku da tashin ku ila kanusun wahida ai kamar halitta daya ne kamar abuna daya ne ai wato da halitta da tashi wai duk a cikin kalma daya ne shine kanusun wahida din kamar wato a cikin numfashi daya ne ma'ana kenan kalma ce ta kun kurin ku kasance kalma ce ta kun kafun din ya dauri nunun din kurin shine saboda haka duk abin da Allah ya ce masa kun wai kalmar kun din ma an ce gwargwadon yadda hankalin dan adam zai iya dauka ne amma ai Allah in ya nufaci abu ai kafin kaulasin ne ya dauri nunun din ma ai wannan ma yayi tsawo ai kafin kaulasin ya dauri nunun din ma duk abin da Allah ya nufata ya yi saboda haka wannan din an gaya maka ne gwargwadon irin abin da kai zaka iya wato fahimta shi yasa wato ubangiji ya ce ai da halitta ku da tashin ku din illa ka nafsin wahida kamar numfashi daya ne saboda haka zancan wancan matakai da aka bi haka Allah ya ga dama halittar dan adam din ta bi amma da yazo halittar dan annabi adam din yayi haka ne ai da yazo halittar annabi adam bai haka ba yawa bai haka ba halittar annabi adam din kasar kurin aka cuda aka ce tashi ya tashi saboda haka zai iya yi a haka din ba ya ce kowa din ma ya tashi kuma ya tashi amma sai Allah ya tsara sunnar haka ne sai an hauhawa abin daga dugon mani zuwa gudan jini zuwa gudan tsoka zuwa kashi a surarta kuma halittar mutum din sannan abu sa masa ne sannan kuma ya fito ai in ya fito duniyar ma ba rana da yake zama babban mutum ba saboda haka sai ya bibi mataki mataki na rayuwa ka gani sai ya bi mataki na jinjiri sannan ya zo yana yayaye ya zo matakin yaro ya zo matakin saurayi ya zo matakin kafin ya zo matakin tsufa ai kaga matakan suna da yawa Allah ya ce inna la sami'un Allah dai yana jin ku yana jin duk mai kowace irin magana basirun kuma Allah yana gani wato yana ganin dukkan abin da ake gani la yashghiluhu shay'un an shay'in babu abin da yake shagaltar da Allah wani abu ba zai shagaltar da Allah akan wani abu ba saboda haka duk abin da kuka faɗa Allah yana ji kuma duk abin da kuke gani a matsayin abin da za ku sau misali a kansa Ubangiji yana ganin sa kuma Ubangiji shi ya halice shi na'am
alam tara anna allaha yuliji al-laila fi an-nahari wa yuliji an-nahara fi al-laili wa sakkara ash-shamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamman wa anna allaha bima ta'maluna khabir
Ubangiji yace wato alam tara shin baka sani bane ya kai mai sauraron karatu anna allaha yuliji al-laila fi an-nahari cewa Ubangiji shi yake shigar da dare wato fi an-nahari a cikin rana wa yuliji an-nahara fi al-lail ya kuma shigar da rana a cikin dare wata ran kaga wato yinin yafi yawa wata ran kuma kaga daren wato yafi yawa sai kaga yinin ya ci yanki na dare wani lokacin kuma daren ya ci wani yanki wato na yini saboda haka Ubangiji shi yake shigar da wannan feze da kullum minhuma bima na kasa min al-akar duk wani lokacin daren ya ragu wani lokacin kuma yinin ya ragu Allah ya ce wasakaram shamsa Ubangiji shi ya hore rana take fudowa da wato daga gabas ta fadi zuwa yamma kuma ta sake zagayewa ta sake hudowa tunda Allah ya halice ta ya mata umarni ta hudo bata taba fasawa ba bata kuma taba canza hanyar wato fudowa ta hudo ta kudu wato ko ta hudo ta arewa ba sannan kuma wato bata taba rasa haskenta da zata haska wato duniya ba Allah ya ce wa sakkara shamsa wal qamar Allah shi yake hore rana wal qamara da kuma wata shi ma yana kamawa wato kuma wato har ya fadi Allah ya ce kullun da rana da watan
dukkan su yajari ila ajalin musamman suna gudana dai zuwa ga lokaci da Allah ya yanka musu in lokacin tashin su ya aiki za su tashi za su tashi lokacin tashin alkiyama shine wato lokacin karewar aikin su wa anna allah bima ta'maluna khabir lalle ubangiji yana bada labari bima ta'maluna da abin da kuke aikatawa da kuma shi zai muku sakayya zalika
zalika bi anna allah wal haqu wa anna ma tad'una min dunihi al-batilu wa anna allah huwa al-alim al-kabir
da halittar mutane da tada mutane kaman numfashi ɗaya ne a wajen inji ubangiji sannan ubangiji yakan da shigar da dare a cikin rana da kuma shigar da rana a cikin dare da ma halittar tasu sannan da halittar rana da halittar wata da kuma gudanar da ranar da gudanar da watan wato duk wannan Allah ne yake wannan gudanar da wannan aikin shi shi kadai jalla wa'ala shi yasa yace zalika wannan abin nan da muka ambata muku bi annallahu huwal haqu abin yana gudana ne domin Allah shine gaskiya domin Allah shine gaskiya shine al-sabit al-haqu sabit gaskiya tabbatacciya wanda wato bata gushewa wa anna ma yad'una min dunihi al-batil abinda kafirai suke bautawa kuma bayan Allah shine al-batil shine ƙarya shine wato wanda take azail mai gushewa wa anna allah lalle ubangiji huwal aliyu shine wato madaukaki akan halittar sabil qahari bisin tilasawa babu abinda yake gagaran Allah mun gane ko sannan ko babu abinda yake tilasta ubangiji ubangiji yana gudanar da halittar sa wato a cikin irada sa gurgurdan yadda ya ga dama al-kabiru shine kuma wato mai girma al-kabiru shine mai girma alam tara
anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'mati llahi li yakun ayati inna fi zalika la ayatin li kulli sabirin shakur
wannan kuma du wato kalin wani dalili ne wanda yake tabbatar da uluhiyar ubangiji yake tabbatar da allantakan Allah Allah ya ce alam tara shin ba kwa kallo ne wato annal fulka jirgin ruwa tajari fi bahar yana gudana cikin kogi bi ni'matin lahi da ni'mar ubangiji wato zai dauko kayan abinci da kayan fatauci da jama'a zai dauko ya rika tafiya a cikin kogi Allah yake cewa liyuriyakum min ayati Allah yayi haka ne domin ya nuna muku girman ayarsa inda Allah ya ga dama sai ya nitse a cikin ruwa yawa kana danna kafarka a cikin ruwa za ta lume amma kuma sai a kawo babban jirgin ruwa a dankare shi da kaya kuma sai ya tahu bai nitse a cikin jirgin ruwa ba a cikin wato teku ba wannan Allah ya ce mun muku haka ne dan mun kara nuna muku girman ayan Allah inna fi zalika cikin irin waɗannan ababan da ubangiji ya halitta la ayatin wallahi akwai ayoyi da ya kamata dan adam ya lura da su ya kara jin tsoron Allah wato likul sabarin ga dukkan mutumin da zai yi hakuri ga barin sabawa Allah shakurin mutumin da zai yi godiya zai yi wa Allah kuma wato godiya bisa wannan ni'ima da ya masa na'am
wa idza ghashiyahum mawjun kalzulami da'u Allah mukhlisina lahu ddin falamma najihum ila albarri faminhum muqtasid wama yajhadu bi ayatina illa kullu kattirin kafur
an ce dalilan saukar wannan ayar ko dai tana ƙara bayani ne bisa ayoyin baya domin a nuna girman ikon Allah sannan kuma a nuna kafircin kafiri ko kuma a'a ta faru ta yi muwafaka da wani abu da ya faru ne mala yake cewa a wata rana Ikrimatu bin Abi Jahl a Makka wato sai lokacin da Annabi sallam ya zo zai bude Makka lokacin shekaran fatahu Makkata da ya zo zai bude Makka sai Ikrima da waɗansu daga cikin mutane sai suka gudu saboda ba sa so su haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallam to shi da ya tashi ya gudu sai ya tafi wato wajen teku sai ya gudu ya nufi wato bakin ruwa faja'atuhum rihun asifun sai kuma ga wata iska mai ƙarfi mai guguwa wato irin iskar ne da take goshin buri ta zo ta same shi a cikin dokajeji kuma a bakin teku wato sai ya shiga cikin wato mummunan tsoro da ya shiga cikin tsoro sai yayi alƙawari yace la in anjana Allahu min hadha in ubangiji ya tsedatar da ni daga wannan iska din la arji anna ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zan koma Makka in je gurin Muhammadu wala abana yadi fi yadihi wato kuma zan saka hannuna a cikin hannunsa ne masa mubaya'a in shiga musulunci ni ma kuma in taimaka wato in bi shi mu je mu taimaka wa addinin Allah yana faɗan wannan magana sai iska kuma hita nutsu lokaci guda dan iska ta fara kada shi to amma lokaci guda kuma sai wato iska sai ta nutsu to kaga ya ga aya kenan take sai ya dawo ya dawo Makka ya zo ya musulunta kuma ya gyara musuluntin sa ya zauna kuma tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa wafatin sa shine Allah yake cewa wato yake cewa alamtara yake cewa wato wa idza gashihu mawjun idan wato kun farkogi ta lullube kafirai ta taso musu za ta halaka su da jirgin ruwan da suke ciki kazzulali kamar wani katan dutse su ganta wato ta yi musu wata inuwa ta tun faro su da awullaha sai su roki Allah mukhlisina lahu dina suna masu tsarkake addini zuwa ga Allah ma'ana suna masu tsarkake addu'ar su da roƙon su zuwa ga Allah a lokacin ba za su roki gunki ba za su roki wani Allah ba za su roki Allah wato tsarkakeccen sarki Allah ce falamana jahum ilal barri idan ubangiji ya tseratar da su kuma zuwa tudu suka hau tudun mun tsira faminhum muqtasidun cikin sai ga wani wato shi bai gyara aiki sosai ba ya dauki hanyar tsakatsakiya amma kuma shi bai kafirce ba shi kuma wato bai rike hanyar imani cikakkiya ba amma waɗansu kuma sai zauna wato a cikin imani wato shi muqtasid yakan gyara mutum ne kamar a ce ya yarda da abin da ake gaya masa amma kuma bai tsaya ya kokari ya aikata ba to wannan shine muqtasidu shi ya takaita ya yarda amma kuma bai tsaya ya aikata ba amma da shi kirma ya dawo ya zo ya yi mubaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya musulunta ya gyara aikin sa to Allah yana faɗa yana ce idan mutane su ga azaba su kan kashi biyu wani dukkan su za su koma zuwa ga Allah a lokacin da su ga azaba amma idan azaba ta yaye wani yakan yi nadama akan abin da ya faru sai ya gyara aikin sa wani kuma sai ya ci gaba da kafircin sa Allah yake cewa faminhum muqtasidu akwai wanda suke takaita su zama suna tsakatsakiya wa ma yajhadu bi ayatina lalle babu wanda yake musun ayoyin mu musamman wanda musiba ta taso ya roke mu muka kuma yaye masa ya yarda mu ne masu yayewa mu kada yanzu Allah kuma yayi roko ya karkantar da kai kuma Allah yaye masa wato ba wanda zai musun irin wannan aya cewa in bala'i yazo ba wanda yake kubutar da kai a cikin bala'i sai Allah ce illa kullu kattar sai dukkan mutanen da suke wato mai yaudara kafurun masu yawan butulci wato masu butulci wani iman Allah su ne kafirai
ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wa kashaw yawman la yajzi walidun an waladi wa la mauludun huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'dallahi haq fala tagurrannakum alhayatud dunya wala yagurrannakum billahi al-ghurur
ubangijin shi ya ayyuhan nasu ya ku mutane wato ita gora bakun ku ji tsoron ubangijin ku wa kashaw yawman ku ji tsoron wata rana ranar da idan ta zo la ya jazi walidun an waladihi uba ba zai wadata wa ɗansa komi ba wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a haka na ɗan ma ba zai wadata wa uban komi ba kowa ranar na sai dai wato abin da ya aikata shi zai fidda shi ubangiji wannan ayan ta sauka tana magana akan kafirai ne amma muminai Allah yana ba da ceto Allah zai iya ba uba ceto ya cici ɗansa sannan kuma za a iya ba ɗa ceto ya cici mahaifinsa ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar lahira yara ƙanana da suka mutu wanda ba su balaga ba ubangiji yana ba su ceto sama aka ce lokacin da za a ce su tafi aljanna in an gama mawqif filin tsewar alkiyama za a tura su aljanna in sun je bakin aljanna sai ce ba za su shiga ba sai da iyayensu to Allah kuma zai ba ceton iyayen nasu saboda haka za a hada su da iyayensu tafi aljanna to kaga shi mumini a lahira wani yana amfanan wani in dai akwai imani wani zai amfani wani saboda za a ba da ceto Allah zai halatta a yi ceto kuma za a yi ceto amma idan kafiri ne da kafiri ko kafiri da mumini wannan alaƙa ta tsinke yawa alaƙa ta tsinke dama sharadin samun ceton shine a mutu da imani idan ba mutu da imani ba to kaga babu to wannan ayan tana magana akan kafirai ne shi yasa ma sai Allah ya kira ta cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane kalala ana magana kafirai ne saboda haka Allah yake cewa ya ku mutane lalle ku ji tsoron ubangijinku wato ku ji tsoron ranar da la yajzi walidun an waladihi da uba ba zai amfana wa ɗansa komi ba wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a haka na ɗan ma ba zai amfana wa ubansa komi ba inna wa'adallahi haqqun lalle alƙawarin Allah wato gaskiya ne wannan ranar shine saboda inda zaka tabbatar da tsinkewar alaƙar Allah yake cewa yawmi firul mar'u min akhihi, ranar da mutum yake gudu ya bar dan uwansa, wa ummihi wa abihi, ranar da mutum yake gudu ya bar uwarsa ya bar ubansa, wa sahibatihi wa banihi, ranar da mutum yake gudu ya bar matarsa ya bar ƴaƴansa. Saboda mi Allah ce li kullum ri'in minhum yawma idhin sha'anu yughnihi, domin a wannan rana kowa damuwarsa ta ishe shi, kowa damuwarsa, baya son damuwar wani, shi yasa yake guduwa yace zai kuya a filin alkiyama, saboda kada uba yace yawwa gaka baka yi min biyayya ba a matsayina na ubanka, Allah karba min haƙƙina da na haife shi bai min ba, ko kuma dan yace yawwa baba gashi ubangiji ya karba min haƙƙina ya haife ni a matsayina na ɗansa, haƙoƙin da Allah ka dora masa yi min bai min ba, ko mata ta nemi haƙƙinta a gun miji, ko miji ya nemi haƙƙinsa a gun matarsa, kowa yana guje ma ɗan uwansa, kowa saboda ganin tashin hankalin da aka shiga. Amma masu imani su kan shashin suna amfanan shashi, shashi suna amfanan shashi, amma kafirai kam wato shashi baya amfanan shashi, kowace alaka in dai ba a mutu da imani ba to alakar kuma wato ta tsinke, Allah ya kiyaye mu. Shin ubangiji yake cewa wato falata gurana kuma hayatu duniya, kada rayuwar duniya ta ɗebe ku, ku ki musulunta, ku ki aiki mai kyau a cikin wato addinin musulunci, wala ya gurannakum billahi al-garur, kada mai rudi shine shedan ya rude ku wato ya raba ku da Allah.
Innallaha indahu ilmus sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir.
Na'am, ubangiji yace innallaha indahu ilmus sa'a, ubangiji shine yake da sanin yaushe alkiyama wato za ta tsaya. Wa yunazzilu al-ghaytha, Allah shi yake saukar da girgije. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah shi ya san abin da yake cikin ma'aifar mace. Wa ma tadri nafsun ma za ta taksibu gadan, Allah shi ya san me rai za ta aikata gobe. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, Allah shi ya san a wani ƙasa ko a wani guri rai za ta mutu. Innallaha alimun khabir, ubangiji masani ne, khabirin kuwa ya bada labari ne. Wannan ayan tana dauke da gaibi guda biyar, gaibin da babu wanda ya san su wato sai Allah. Imam al-Qurtubi ya kawo hadisi a wanda yake cewa, wanda Imam al-Bukhari ya fitar, yake cewa hadisin nan ya zo a cikin Sahih al-Bukhari, inda yake cewa wato mala'ika Jibrilu yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye mala'ika Jibrilu ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya kawo masa ziyara wato a Madina. Hadisin da muke yawan karanta wanda Imam Nawawi ya kawo shi a cikin arba'un hadis, hadisi na biyu da Sayyidina Umar yake cewa wani mutum ya zo muna zaune, gashi bako amma ba alamar tafiya tattare da shi, gashi ba alamar wahala, gashinsa a share yake, gashi a cikin halitta mai kyau, mu ba mu san shi ba, har ya zo ya zauna ya haɗa gwiwarsa da gwiwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ɗauki hannunsa ya ɗora akan gwiwa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗora hannunsa akan gwiwa, ya tambayi manzon Allah menene musulunci. Wannan hadisi ne wanda yake sananne. To sai malam ya kawo mana wannan hadisin, yake cewa wato manzon Allah mala'ika Jibrilu ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa akabirni ani sa'a, ka bar labarin meni yaushe ne sa'ar alkiyama. Sai manzon Allah ya ce masa, mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il, wanda aka tambaya bai fi mai tambayar sanin lokacin alkiyama ba. Mun gane ko, wato bai fi wanda ya tambaya sanin lokacin ba. Aka ce wannan yana daga cikin wato gaibu, abubuwa boyayyu waɗanda ba wanda ya san su sai Allah. Shine Allah ya jero su a cikin wannan aya, yace innallaha indahu ilmus sa'a, Allah shi ya san yaushe alkiyama za ta tsaya. Wa yunazzilu al-ghayth, Allah shi yake saukar da girgije. Wa ya'lamu ma fil arham, shi ya san abin da yake cikin ma'aifa. Wa ma tadri nafsun ma za ta taksibu gadan, shi ya san wato me rai za ta aikata gobe, wato kuma ina rai za ta mutu. Duk da cewa yanzu a ce maka ai mutum ya je asibiti kuma an yi wa matarsa sikanin, an ce namiji ne ko mace, to shi injin sikanin din ai ba zai iya ganowa a daren a ranar da ciki ya shiga ba. Ranar da aka kwanciyar aure ciki ya shiga, wannan Allah yake nufi, babu wanda ya isa ya gano maka wannan, wato sai Ubangiji subhanahu wataala. Wannan ake nufi, ba wai in ya girma ba, in ya girma kan ai ai sai na Abubakar ma ya gaya wa Nana Aisha, yace na baki kyauta baki je kin karba ba, idan na mutu zai zama gado mutum kaza maza, mutum kaza mata. Tace ai ni ba na san mu kaza ne mata, sai yace akwai wance kuyangata tana dauke da ciki za ta haifi ya mace tun a lokacin ma saboda ka ubangiji yana sanarwa amma akwai wata gaba wanda sai an zo ta tukuna ko duk wanda za a iya sanar masa zai sani zai sani mun gane ko saboda haka na'ura ba ta iya gano ciki a daren da ya shiga amma Allah madaukakin sarki ya san wato me za a haifa a cikin wannan ciki wato Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa kullu shay'in utiya nabiyyukum ghayra kamsin an ba wa annabinku komi Allah ba wa annabinku ilimin komi in banda abubuwa guda biyar shine ya karanta wannan aya wato inna Allah indahu ilmu sa'a har zuwa karshe Ibn Abbas yake cewa hadhihi kamsa la ya'lamuha illa Allah ta'ala wayannan gaibu guda biyar babu wanda ya san su sai Allah wala ya'lamuha malakun muqarrabun ko mai kusacin mala'ika bai san wayannan ba wala nabiyyun mursalun ko wato ko mai kusacin annabi manzo bai san wannan ba famanidda annahu ya'lamu shay'an min hadhi yace duk ma mutumin da ya da'awa yace ya san wani abu daga cikin wayannan gaibun guda biyar faqad kafara bil qur'an to ya kafirce wa alqur'ani dan alqur'an cewa inna Allah indahu ilmu sa Allah shi yake da ilimin wayannan sai wani yazo yace maka ya sani to ya kafirce wa alqur'ani domin me yace li annahu kalafu domin ya saba ma alqur'ani kuma innal anbiya ya'lamu katsiran min al-ghaib yace amma annabawa Allah yana sanar da su gaibi da yawa bi ta'rifillahi Allah ya sanar da su amma dai abin da ake nufi wato da wannan Allah in ya ga dama ai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi ranar da zai mutu amma Allah ne ya sanar da shi kenan Allah zai iya sanar da mutum duk wayannan din ma Allah zai iya sanar da mutum amma dai mutum ya sani kafin a sanar da shi wannan ko ba zai yi ba to wannan mallan yace ayan nan tazo saboda ta rusa hujjojin bokaye ne wato da masu bige-bigen kasa suna bincike suna bayani dangane da al'amarin gaibi gaibu na Allah ne babu wanda yake tsinkayan gaibi wato in ba irin gaibin da ubangiji ya yarda tsinkaya ta hanyar tajriba ba sai Allah shi kadai akwai abin da zaka sani ta hanyar tajriba ta hanyar gogayya yau da kullum mutum zai iya zuwa ya ce maka ayin dai noma zaka yi in ka shuka iri kaza to kar ka sa kaza wannan ba wani gaibu bane hanya ne na tajriba yi yau da gobe ka san in kai da dama geran kai fara murdi in ka shuka wake ba zai yi ba zai yado ba sai ya ce maka ai wake ba zai yado ba indai kana so waken ka yado ka shuka shi tun gero bai duhu ba kaga wannan ai tajriba ne kai kuma ya kace a duk Allah ne mai indai daga ruwa ga rana bai shuka waken ka ba sai da ya fara sai da geran kai fara murdi zai yado mai kyau ba zai yado ba indai geran nan ya haru yayi duhu ba zai yado ba saboda ai akwai tajriba akwai wani abu ne yau da gobe da ake samun ilimi a gudanar da shi saboda haka wannan baya cikin wani abu gaibu ko kuma abubuwa da za a yi maka asibiti a ce ma aje a gwada kaza a gwada kaza a gwada kaza duk wannan karkashin irin wannan gwaje-gwaje ana samun ilimomi da yawan gaske yawa amma ilimin da ya shafi sa'ar alkiyama za a san alamomi da yawa ko da alamomin masu bayyana ayyaushe alkiyama za ta tsaya ranwashe da wani lokaci wannan sai Allah kamar yadda din hadirin da ka gani zaka tsammanin ruwa amma ba kowane hadiri bane yake ruwa yawa ba kowane hadiri bane yake ruwa shi yasa yace wa nuzul ghaif Allah shi yake sauka da girgije babu wanda sai sauka maka ruwan saman ba Allah ba sannan ran da mani ya shiga kasancewa eh wannan za a yi fada ko ba za a yi fada shi ba wannan sai Allah ko kuma mi zan aikata gobe ko da kai niyya gobe zaka je gona ba dole bane ko goben ka je ka gona wala ba zai iya zuwa ya gita yawa saboda haka zaka iya gobe zan yi bulaguro gobe zan yi kaza amma kuma wani abu zai iya zuwa kuma bulaguran bai yiwu ba saboda haka balle kuma inda za a mutu mutum zai iya bincike likita zai iya bincike ce maka wannan mutumin ba zai wuce awa kaza ba zai mutu yawa wannan ana bayaninsa amma a ce maka ga inda zaka je ka mutu wannan shi ma tun a ce a lafiyar kakalau a ce ai wani a gari kaza zaka rasu a garinku ko zaka rasu a wani gari babu wanda ya san inda Allah zai karɓi ransa wato sai Allah madaukakin sarki an rawaito hadisi cewa wani behude shi yana bugun kasa gwanin bugun kasa ne wani behude yana yin aiki da taurari sai yake gaya wa Abdullahi bin Abbasin cewa in kana so zan baka labari ta hanyar taurari in baka labarin ranar aihuwar ɗanka kuma zan iya bincika maka in gaya maka ga ranar ɗanka zai rasu a lokacin ma abu ga ya ce kuma ɗanka zai rasu shi dan gidan Abdullahi bin Abbas yace zai rasu bayan shekara 10. Sannan yace masa kai kuma ba za ka mutu ba, he ka makance. Sannan yace masa shi kuma shekara ba za ta zagayo ba zai mutu, shi mai bincika. Mun gane ko? Shikenan sai Abdullahi bin Abbas yace wannan duk bincike zai iya nuna maka. Yace amma da za ka mutu kafin shekarar, a wani gari za ka mutu, a ina za ka mutu, kasar ta nuna maka inda za ka mutu. Ko kuma dan nawa da zai rasu nan da shekara 10 a nuna maka a ina zai rasu, to wannan ba zai samu ba. Kuma hakan ya faru bayan shekara 10 dan na sai rasu, shi kuma shekara ba ta zagayo ba, shi ma bokan ya mutu. Wasannan Abdullahi bin Abbas kowa san sai da ya makance, to kun Allah ya karbi ransa. So akwai abubuwan da za ka iya binciken ka gano, amma shari'a ba ta yadda ka gano ba, domin bude kofa wajen kokarin binciken nan za ta kai ka zuwa ga kuma fadawa shirka da Allah. Aiki ne wanda shari'a ta hana. To Allah Allah, Ubangiji ya ce, wato me ka karanta? Inna Allah indahu ilmu sa'a, ko lalle sanin sa'ar alkiyama a wajen Allah yake yaushe za ta tsaya. Wa yunzilul ghayth, wato lokacin saukar da ruwan sama Allah ya sani. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah ya san abinda ma'aifa za ta dauka, namiji ne ko mace, ba wanda ya san wannan abun guda uku sai Allah shi kadai. Amma ta dare nafsun ma za ta sabga da mere zai yi gobe, dan adam zai yi shiryawa, amma ana nufin na alkhairi ko na sharri mai bawa zai aikata gobe, Allah ne ya sani. Amma ta dare nafsun rai ba ta san bi ayi abdan ta mutu ina za ta mutu ba, nan ma Allah ne ya sani. Inna Allah alimu, Allah ya san komai. Khabirun, Allah mai bada labari ne, ya san abin da yake boye, kamar yadda ya san wato abin da yake sarari da abin da yake sarari da abin da yake boye, duk wannan na Allah ne. Kamar da Imam al-Bukhari ya kawo hadisi daga Abdullah bin Umar ya ce wa'ina su ne mafatihul ghaibi, wato mafatihul ghaibi guda biyar. Na wata sajada
aje suratul sajdati makiyatun wa haya salatuna aya. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
نعم. سورة السجدة. وانا سورة انا كرمت لسورة السجدة. واتو اتاتي سورة تتلاتين ديبيو. اسكن جيلن سورة رن القرآن. سننكما اواجان سوقا اتاتي سورة تسبعين دعوكو. اواجان سوقا. تاسوقا بان سورة النهل. Sannan kuma kafin suratul Nuhin da bayan wato suratul Nahl sai Sajada sai Nuhin a wajen wato sauka. Wannan sura a Makka aka saukar da ita, babu sabanin malamai wato a ciki, kuma tana da ayoyi 30 ne cip, wato shi ma babu sabanin malamai a ciki. Ya zo a cikin falalan wannan sura, suratul Sajada, aka ce wato Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Abdullah bin Abbas, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kana ya qara'u fi salatul fajr yawmil jumu'a, yana karanta alif lam at-tanzil, wato a ranan juma'a a sallar asubahi yana karanta ta. Sannan yakan karanta kuma hal ata alal insani hina min dahr, wato a raka'an farko ya karanta alif lam at-tanzil, wato a sajada. Sannan kuma a raka'a ta biyu sai ya karanta wato suratul insani, wato sannan kuma Imam Shafi'i shi ma ya fitar da hadisi, yake cewa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance bayya bacci sai ya karanta alif lam mim at-tanzil, suratul sajdah kenan, da kuma tabaraka suratul maliki, tabarakallazi bi yadihil mulk. Wannan in zai kwanta yakan ambace su al-munjiyat, wai surorin da suke tseratar da mutum daga dukkan abin ki a duniya, su tseratar da shi daga dukkan abin ki kuma to a lahira. Yake cewa domin ita alif lam mim as-sajada tana ɗaya daga cikin surori bakwai wanda ake kira su al-munjiyat, surori masu tsirtarwa. Wato akwai ita sura din ta as-sajada da yasin da suratul dukan da waqiya da halata alal insani da suratul maliki da suratul burus. Wato ya zo a hadisi daga Khalid bin Ma'adan, yake cewa ikra'ul munjiyati, ku karanta alif lam mim tanzil. Yace fa innahu balagani, dan labari ya same ni, anna rajulan kana yaqra'u, ha wani mutum yana karanta ta, ma yaqra'u shay'an ghayraha, kullun ita ce surar da yake karantawa, bai ya karanta ta sura sai ita. wa kana kasirul khataya, kuma mutun ne mai yawan kurakure yana aikata ayyuka na laifi da yawa, wato fanasharat jinaha alaihi, lokacin da mala'iku suka zo wato a kabari sai ta shimfida fukafukanta ita wannan sura a kansa. Wa kala tace rabbig fil lahu, ubangiji ka gafarta masa, fa innahu kana yakasuru qira'ati, yana yawan karanta ni, fashafa harabu, sai ubangiji ya bata ceton wannan mutumin. Manzon Allah ya amala yake cewa uktubu lahu bi kulli kadiyatin hasana, sai Allah ya ce ku rubuta wannan mutumin gurbin kowane laifinsa, ku rubuta masa wato lada, warfa'u lahu daraja, ku dauka masa wato darajarsa. To la ka wannan sura, sura ce da ake so mutum wato ya haddace ta, ya rika yawan karanta ta musamman ma in zai kwanta bacci. A ta fara da cewa bismillahir rahmanir rahim alif lam mim, Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika, Allah shi ya san me yake nufi da wa'annan wato bakage. Tanzilul kitabi, ubangiji shi ya saukar da littafi alqur'ani, la raiba fihi, wanda yake babu shakka babu kokonto a cikin sa, min rabbil alamina, wato abin saukarwa ne daga Allah ubangijin ta ga kai. Am yaquluna iftarahu,
am yaquluna iftari bal huwa al-haqqu min rabbika litunzira qauman ma atihim min nadhirin min qablika la'annahum yahtadun.
Allah ya ce am yaquluna iftara, su kafire ko cewa suke ne wai Muhammadu ne ya kirkiri wannan alqur'ani, a'a ba shi ya kirkira ba, bal huwa al-haqqu min rabbika, gaskiya ne alqur'ani nan daga wajen ubangijin kai Muhammadu. Allah ya saukar da shi ne litunzira qauman, domin a gargadi mutanen Makka, ma atahum min nadhirin min qablik, wanda ba wani mai gargadi da yazo musu kafinka, ba wani annabi da yazo musu yayi musu wa'azi kafinka, la'allahum yahtadun, wato ko sa shiryu wato da gargadin naka. Na'am.
Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh ma lakum min dunihi min waliyyin wala shafi'in.
Na'am.
Afala tatadhakkarun.
Yudabbiru al-amra.
Yudabbiru al-amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun.
Na'am.
Zalika 'alimul ghaibi wa shahadati al-'azizul rahim.
To bangiji yake cewa wato Allahu, ubangiji shine alladhi khalaqa samawati wal arda, wanda ya halicci samai da kasa. Wato kullum ubangiji yana yawan jan hankalin mu, yana nuna mana halittar sama da kasa, saboda ita ce babbar aya da tafi kusa da mutum wanda zai saurin gani ya tabbatar da babu wanda ya halicci wannan sai Allah. Saboda in yanzu ana baka labarin duwar wasi mutumin da yake damban, wani bai ga dutse ba, in ana baka labarin wato wasu abubuwa kamar a ce manyan jiragen ruwa a cikin teku, wani bai gansu ba, ko a baka labarin wato wata alkariya da Allah ya halakar ta adawa ta samu dawa ta annabi Shu'aibu ta mutanen annabi Lut, wani bai gani ba. Amma kullun in an ce sama kasa, dan adam bai isa rayuwa inda ba sama ba kasa ba, haka Allah ya kaddara. Saboda haka sune farkon ayan da zaka bude idanu ka gansu, shi yasa kullun Allah yake cewa shi ya halicce su, domin dan adam ya bude idanu ya kalli ayoyin nan, wannan wanda zai nuna masa wato sanin girman Allah da ganin wato girman Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda, ubangiji shi ya halicci samai wal arda, shi ya halicci kasa wa ma bainahuma, da abin da ke tsakanin su, ya halicci abin da ke tsakanin sama da kasa, na daga rana da wata da taurari, da abin da ya shafi duwar wutsu da tekuna, da abin da ya shafi mutane da dabbobi da kwari da ciyayi da bishiyoyi da duk abin da yake tsakani, Allah shi ya halitta. Ya halitta nan fi sittati ayyamin, a cikin kwana 6, ya fara daga ranar ladi wato ya kare juma'a. Ubangiji zai iya halittan a cikin kunfe kuni halicci komi, amma saboda Allah ya karantar da bayansa yin abu sannu, shi yasa yayi wannan halittar a cikin wato wayannan kwanakin. Summa sawa alal ashi, ubangiji ya daidaita, daga nan ya daidaita a bisa al'ashin sa, wato al'ashi wato ana nufin garan sarauta ne, amma alugga, amma daidaitan Allah akan al'ashi, wannan daidaito ne wanda ya dace da ubangiji. Allah shi ya sanya ya daidaita wato akan al'ashin sa, shi ya sanya da al'ashin sa yake, shi ya sanya ya daidaita akan al'ashin sa. Shi dai musulmi dole yayi imani, imanin wajibi ne, amma yaya Allah ya daidaita, Allah shi ya san kayan sa. Sannan mutum ya ce zai bincika yaya Allah ya daidaita, din ma Imam Malik ya ce wannan wato bid'a ne wanda ba a so mutum ya kutsa cikin sa, ya bar Allah da ilimin sa ne da ya daidaita bisa al'ashin sa. Allah ya ce malakum min dunihi min waliyin, ba ku da wani mai jibin tallamari kuma bayan Allah, ba'ana ba ku da mai taimaka muku a duniya da lahira kuma bayan Allah, wala shafi'in, ba ku da wani wanda zai cece ku, wanda zai ije muku azabar Allah in ba Allah ba. Afala tatadhakkaruna, to me yasa ba za ku tunani ba, inda ba ku da mai muku sai Allah, to me yasa ba za ku tunani wato ku imani da Allah ba. Yudabbirul amra minas sama'i ila al-ard, Allah shi yake tsara al'amuran sa, yake gudanar da dukkan lamarin sa da yake gudanar da duniya, wato daga sama zuwa kasa, zai saukar da umanni daga sama a kawo kasa, za zuwa dauki irfon na ayyukan bayi daga kasa a kai sama. Haka Allah ya tsara yadda abubuwa za su rika gudana. Summa ya'ruju ilayhi, sannan in Allah ya saukar da lamarin sa, sannan a zo a koma, wato abin da bayi suka aikata a koma da report da bawa ya aikata, duk abin da mutum ya aikata za a koma da shi. Allah ya ce mala'ikan da zai kawo umarni daga sama, ya kawo umarni zuwa ƙasa, sannan ya ɗauki umarni daga ƙasa ya koma da shi zuwa sama. Allah ya ce yanayi ne fi yaumin ayini kana miqdaruhu alf sanati mimma ta'uduna. Misalin malaman tafsiri suka ce misalin saurin mala'ika Jibrilu da zai kawo wahayi daga sama ya koma ayini daya, idan wato zaka auna shi da irin kwanakin duniya, wato ya kai tsawon shekara 1000 saurin mala'ika Jibrilu. Wannan shine wadansu daga cikin malaman tafsiri abinda suka fassara, saurin mala'ika Jibrilu da zai zo da wahayi ya kawo Annabi sallam, sannan kuma ya koma, to tsawon saurin nasa wato ya kai, in ka hada shi da awuni, tafiyarsa da zai na wuni daya, in ka dauki kwanakin duniya ya kai shekara 1000 mimma ta'uduna, cikin irin kwanakin da kuke kirgawa wato a gidan duniya. Mun gane ko? A wata sura ma cikin surata Sa'al Sa'ilun Allah ya ce 50,000 sana, ya kai shekara 50,000, ya kai shekara 50,000. Wannan zai nuna maka wato zafin saurin mala'ika Jibrilu wajen kawo sakon Allah da kuma wato komawa. Wasu malaman tafsirin suka ce a wannan ana maganan alahira ne, alahira ne, kafiri zai ga wuni daya alahira ya kai wato wunin shekara 1000 a duniya, ko kuma wuni daya a lahira ya kai wuni shekara 50,000 a duniya. Yawwa, abinda zai gani kenan, wuni daya da zai gani a filin alkiyama zai ga kamar an shekara 50,000 ne wato a wannan wurin, saboda tsananin wato abinda zai gani. Mun gane ko? Malam yace wa huwa yawmul qiyama li shiddati ahwali, saboda wato tsananin tashin hankalin wannan rana. Amma in kai wato jingina shi da kafiri kenan, amma shi mumini fa yakunu akaffa alaihi min salati maktuba, shi abinda zai gani duba zai wuce wato kamar wato sallah da aka rubuta, sallah lokaci 5 ba, yusalliya fi dunya kamar da zai wato a duniya, kamar wato misalin daga sallan asubahi zuwa sallan isha'i. Wadansu ma suka ce a bai wuce kamar daga lokacin walaha wato lokacin sallan azhar ba, shi abinda mumini zai gani kenan. Nan da nan an yi tashin alkiyama din ya tafi aljannarsa. Ubangiji ya ce zalika, mai yin wannan halittar ta sama da ƙasa, mai tsara al'amura a cikin ƙasa ɗin nan, alimul gaibi wal shahada, shi ne kuma masanin abin da ya ɓuya, shi ne masanin wato abin da yake bayyani, shi ne ma gaba anil khalqi wa ma hadara, duk abin da ya ɓuya ga bayi da abin da kuma wato ya bayyana. Al'azizu shi ne kuma mabuwayi, almani'u fi mulkihi, wanda yake hana wani ya masa abin da yake so a cikin mulkinsa. Ar-rahimu shi ne mai jin kai ga waɗanda wato suka yi masa ɗa'a. الذي أحسن كل شيء. نعم. وبدأ خلق الإنسان. نعم. وبنجي شيني واتو الذي أحسن كل شيء خلقه هو الذي كتب تحلت الكومي كدوبي حلت أن أدم كدوبي يدعى كي وأن أدم حلت كفا فنس بيوني إينا جيفان ديا بابا أبن دي توكا ليش تبايا babu abin da ya toka da shi ta gaba. Amma haka dan adam zai dauka kaya mai nauyi, zai dauka buhun hatsi yana sauri, bai kifu ba, haka zai yi gudu bai fadi ba. Kaga haka Allah yake kyautata halittarsa. Wata halittar ya halicce ta ba za ta tafi sai da kafa huɗu, amma wata kuma kafafun ta biyu ne, haka za ta tafi. Ka duba tsuntsu, zaka gani wani fukafikin sa dan kankani ne, ka duba wani ƙwaron ma fukafikin dan kankani ne, fukafikin ma ba na kirki ba, amma haka zaka ga ya tashi ya furka da wannan fukafikin. Haka Allah halicce shi, ka duba yadda Allah halicce shambuwa, yadda za ta tashi a sama, in ta furka ta furka, in ta yi sama sai ma ta shimfida fukafikin ta ta yawo, ta daina ma tara iska, haka za ta saki fukafikin ta ta yawo. haka Allah ya rike ta a saman take yawo saboda kyautata halittar Ubangiji. Idan kana ganin kai kana da kafa, wata dabba tana da kafa, to wani halittar kuma bai ma da kafa, haka yake jan ciki. Ka duba halittar da Allah ya maciji, kuma haka za ga ya taltale da gudu, ko ba shi da kafa, haka zai taltale da gudu, haka Allah ya halice shi. Saboda haka haka Allah yake cewa wato shine allazi ahsana kulli shay'in khalqahu, Allah da ya kyautata halittar komai duk abin da Allah ya halitta. Wato sai kaga abin yana cike da mamaki, yana cike da mamaki. Kaga wata halittar kafafunta ba za su kirgu ba, irin ka dan duniya kafafun ba za su kirgu ba saboda yawan su. Wata halittar ba ta da kafa, wata ai mata kafa biyu, wata ai mata kafa uku, wata kafa hudu, ga sunan iri-iri Allah ya halitta. To haka Allah yake abin sa, duk abin da Allah ya halitta sai kaga akwai gwanintaka a ciki, akwai buwaya ta yadda wani ba zai iya irin wannan halittar ba, ko da ya kokoya. Allah ya ce shine allazi ahsana kulli shay'in khalqahu, wanda ya kyautata halittar komai, wa bada khalqal insani, Allah kuma shi ya kagi halittar mutum. Wato lokacin da ya kagi babansa Annabi Adam alaihi salam, ya kagi halittarsa wato min tinin daga laka, daga laka. Allah ya ce summa ja'ala naslahu
min sulalatin min
ثم سواه
ونفخ فيه من روحي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
Ubangiji ya ce summa ja'ala naslahu, da ya halicci, da ya kayi halittar mutum min tinin daga laka din nan, summa ja'ala naslahu, sai ya sa tsatsan mutum din, kuma tsatsansa zuriyarsa kuma, sai ta fito min sulalatin, daga tataccen ruwa, shine ruwan maniyyi. Duk wanda aka halitta bayan halittar Annabi Adam, an halice shi ne da ruwan maniyyi. Mun gane ko? An halice shi ne da ruwan maniyyi. In ban da wa Annabi Isa alaihi salam, shine Allah halice shi da kalmar kun fa yakun. Amma duk sauran halitta, Annabi Adam an halice da kasa, sannan kuma an halice sauran halitta min sulalatin min ma'in mahin. Allah ya ce mun halice sauran zuriyarsa kuma daga tataccen ruwa mahin, wanda yake walakantaccen ruwa, wanda in ya taba jikinka sai ka wanke, in ya taba ka sai ka wanke, ya taba ma tufa sai ka wanke. Mun gane ko? Wasu suka ce mahin dinan ana nufin wato ruwa wanda yake mai rauni, su masawahu. Allah ya ce daga nan sai muka daidaita halittar mutum din, wa nafaka fihi min ruhihi, muka busa masa wato re, ma'ana ja'alahu hayyan, muka sanya shi wato re, wato hasasan wanda yake mai motsi, bayan da an yi shi wato sandarare. Allah ya ce wa ja'al lakum sam'a, Ubangiji shi ya sa muku ji, za ku ji duk abin da ake fada, wal absara, ya sanya muku gani, za ku ga duk abin da ake gani, wal afidata, ya sanya muku zuciya, za ku iya hankaltan duk abin da ake iya hankaltansa. Allah ya ce qalilan ma tashkurun, amma kadan ne suke yi wa Allah godiya. Allah ya maka wannan baka ma san san da ya maka ba, balle ka ce magiya kai, balle ka ce alfurma ka roka, balle ka ce wahala kai, duk wannan abin da Allah ya maka ba kuma san an maka ba, tashi kullun din muka yi, muka ga muna ji, muna kallo, muna magana, muna tunani, amma me yasa ba za mu yi Allah godiya da wannan ni'ima ba? To godiyar da ake so, in ka ce alhamdulillahi ka fadi 100 bisa 100 na godiya, sai kuma ka duga kai wa Allah bauta, bautar Allah ita kuma tana kasuwa kashi biyu, da asali ka aikata abin da ya dora maka, sannan kuma ka nisanci abin da ya hana ka. Wannan shine cikakkiyar godiya wanda bawa zai yi wa Allah, tunda Allah ya maka wannan. Allah ya ce ba mun halicci mutum din yana nan gangan jiki ne, da aka halicci Annabi Adam yana nan gangan jiki ne a jefe. Allah ya ce daga baya wato wa nafaka fihi min ruhihi, sai muka busa masa rai, da muka busa masa rai sai muka sa masa ji, sai muka sa masa gani, sai muka sa masa zuciya ta tunani, sai ya zama wato ya tashi mutum. Sai Allah ya ce duk wannan abin da muka yi wa dan Adam, amma kadan ne wato suke godiya daga cikin ni'imar da Allah ya yi mutum. Wa qalu aidan,
wa qalu aidan dalanna fi dalbi,
na'am,
inna lati man injadi,
na'am,
bal hum bi lika yadin kafirun.
Ubangiji ya ce wa qalu, kafire masu musun tashin alkiyama cewa suke aidan aidan dalanna fil ardi, in muka ɓoye a bayan ƙasa, muka fake a cikin ƙasa, ma'ana muka mutu, muka shiga ƙasa, muka rididdige, muka zama wato ƙasa, shine muka cuɗanyi da ƙasa, wato muka rididdige a cikin ƙasa. A inna lafi karkin jadidin, ai akwai mamaki yanzu a ce za a sake tada mu sabuwar halitta sabuwar halitta a tada mu bayan mun didige ubangiji yace balhum bilqa'i rabbihim kafirun su dai kullum kafircewa gamuwa da ubangiji suke yi ba musun tashin ba ai san san wanda ya halicce su a farkon lokacin da babu su zai iya tada su to amma ba sa san maganar gamuwa da Allah tunda sun san ba su yi aikin gamuwa da Allah din ba sun yi wa Allah shirka sun bauta gunki maimakon su bauta wa Allah kaga kenan ashe ba za su yi farin cikin wato gamuwa da Allah ba shi yasa suke kafircewa gamuwa da Allah duk wata hanya da za ta kai zuwa ga gamuwa da Allah sai su kafirce mata Allah ya ce balhum bilqa'i rabbihim kafirun su dai wajen tashin alkiyama suke kafircewa domin san san wato labarin ba zai musu dadi ba na'am
kullu yatawaffakum malakutu allazi ukila bikum thumma ila rabbikum turja'un
Allah ya ce kul kace musu yatawaffakum malakul mautu allazi ukila bikum mala'ikan mutuwa da aka wakilta muku wato wanda aka wakilta muku ya karbi rayukan ku wato shi zai karbi rayukan ku thumma ila rabbikum turja'un sannan kuma za ku koma gurin ubangijinku shi kuma ya sakanta muku wato da abin da kuka aikata a malamai suka ce ubangiji subhanahu wataala ya halicci mala'ikan mutuwa kuma ya dora masa aikin karbare suka ce a wannan ayan Allah ya ce wato qul yatawaffakum malakul mautu allazi ukila bikum amma a cikin suratul an'am sai aka ce ya tawaffakum rusuluna sai aka ce manzanninmu a cikin zumar shi kuma Allah da kansa yake ce shi yake karbare malamai suka ce diddai ba utuka da warware akan wannan domin shi mala'ikan mutuwa bai isa ya karbare ba sai da izinin Allah saboda haka ma shi yasa idan mutum zai mutu sai mala'ikan mutuwa ya turo yan aikensa abokanan masu tiya shi aiki so za zo su yi gogayya su nemo ran idan ran kafiri ne sai ya rika kuya a cikin gangan jikin abi shi ta nan ya gudu nan abi ta nan ya bi ta nan har sai sun tare shi a wani lungu su kamo shi suna finciko shi yana rike nama da jijiyar jikin mutum da kashi suna fincikansa yana rike jijiya kar ya fita tunda ya san inda zai tafi suna fincikansa haka za su kamo shi da makata suna fincikansa a cikin wato jiki har sai sun fito da shi idan sun fito da shi kuma sai su danka shi wato a hannun mala'ikan mutuwa shi kuma sai ya karbe shi shine ma da yake cewa wato shi mala'ikan mutuwa wato kamar yadda yake cikin suratul an'am wato yana da masu taimakawa a wajen karbare saboda haka idan yazo zai karbi rai to yakan wato saka abokanan aikin sa wato su taimaka wajen karbo masa wannan ran in sun ciro shi kuma wato sai ya karba yake cewa a rawatu hadisi cewa ubangiji ya sanya duniya a gaban mala'ikan mutuwa wato misalin kamar akwashin abinci ne zai iya jefa hannunsa a ko'ina saboda haka babu wanda ya sai buya masa wato wanda Allah ya kaddara ya karbi ransa saboda ya kan karbi ran duk wanda Allah ya sa zai karbi ransa ba tare da wata alhaba ya kan karbi ran bayi wato a cikin wato duniyan nan a kowane irin dungu ne a mashariqil ardi ko kuma magharibi a gabas da yamma ko da arewa domin shi duniyar a gabansa gaba daya kamar ka sa kwaliyar abinci ne kamar ka sa a sa masa a cikin akwashi ne ko akan tire ina ne halinka ba zai je shi ba akan tiran nan babu yanda hannun mai cin abinci ba zai je ba akan tire ko akan akwashi to haka yake wato duniya take a gaban mala'ikan mutuwa duniyar ma duniyar mutane da duniyar wato halittu saboda haka shi mala'ikan mutuwa yana da masu taimako daga cikin mala'iku wato amma mala'ikun kashi biyu ne akwai mala'ikun rahama akwai mala'ikun azaba wato kamar team din aikin sa ne akwai team daga cikin mala'ikun rahama akwai team daga cikin wato mala'ikun azaba wato ya zo a hadisi wato cewa shi mala'ikan mutuwa takunsa ɗaya in ya ɗaya kafa a nan mafudar rana in zai taka inda zai ajiye kafa shine mafadar rana ya zo a hadisi har yanzu cewa ubangiji ya mai da duniya a gaban mala'ikan mutuwa kamar tasa ne kamar bagwanja ne wanda yake cikin ta akwai ɗan dirhamai wato akwai ɗan kudade a cikin bagwanja duk kudin da kai ne ya dauka cikin bagwanja zai maka wahala yace wancan kudin yana ne sai an taimaka masa a miko masa ba zai yiwu ba saboda haka duniyar a gabansa take. Imam al-Qurtubi ya kawo wasu hadisi da yake cewa a ciki saboda lokaci ba za mu tsawaita ba, yake cewa mala'ikan mutuwa kullum yakan gaisa da ɗayan mu a wani riwayan sau biyu, zai gaisa da kai da safe, zai kai da gaisa da kai da yamma. Idan ya rike hannunka da safe, zai daga idansa zai kalli bishiyar da take karkashin al'arshin Ubangiji, wanda sunan kowane mutum yana rubuce, kowane mere sunan sa yana rubuce. Saboda haka zai kalla, in ya rike ka sai ya kalli ganyen, in ya kana sauran rayuwa sai ya saki ka, da yamma kuma zai sake rike ka, zai sake kalla, in kana sauran rayuwa zuwa gobe sai ya saki ka. A wani riwaya aka ce kullun zai rike hannun mutum sau biyar, ana idan da sallan asuba mala'ikan mutuwa zai rike hannunka, in ya daga ya gani eh zaka kai sallan azhar sai ya sake maka hannunka, in aka sallan azhar na zai rike maka hannunka, in ya daga idan sai kalla a jikin ganyen bishiyar da take karkashin al'arshi cewa zaka kai sallan asar sai ya sake maka hannunka, haka kullun sai ya rike hannunka sau biyar. Saboda wato cika umarnin Ubangiji subhanahu wataala. Saboda haka to kaga kenan, ashe kai kenan da kullun za a rike ka sau biyar baka ma sani ba, to ina maganar guduwar ka kuma? Babu inda mutum zai gudu, yawwa babu inda zaka gudu, kai da baka ma sani ba an kama hannunka, kai kana ta shirmanka, kila ma a lokacin da aka kama hannunka sabawa Allah kake, baka sani ba, kila ma lokacin sabawa Allah kake. Amma idan kai mai kokarin aiki ne na addini tunda manzon Allah ya ce a lokacin sallah, kenan ai kaga ko da an yi dana sallah kila a same ka kana da lazuminka. Yawwa, sanda mala'ikan zai rike hannunka sarbe ne a hannunka kana ta ambaton Allah, kaga in lokacin ne ma yayi, in ya dauke ka ma dai ya dauke ka wato akan hanya mai kyau, hanyar ambaton Allah, ya fi a ce an dauki mutum akan harkar saban Allah. Saboda haka kenan kaga tunda mutum kullun shi mai neman ka neman ka yake yi, ko mai neman ka nan kai ma gunsa kake zuwa. Domin haka manzo Allah sallam ya gaya wa sahabbansa, ya yi musu zane, ya ja musu zane, ya rubuta ajali, ya rubuta rayuwa, ya nuna musu misali ga guri, ga ajali, ga kuma ɗan adam. A ɗan adam yana ƙoƙarin bin gurinsa, shi ɗan adam bai sani ba bin ajalinsa yake. Kullum ajalinka kake bi kake nema, kai ko tsammanin kake wato neman biyan bukatar gurinka kake. Ba mutum zai shiga mota bai ce na tafi salin kaya Kano, na tafi salin kaya, sai a ce ya hatsarin mota ya mutu, ashe ajalinsa ya bi, ya bi ajalinsa ne, an rubuta masa zai rasu a Kano, shi kuma ya tashi ya tattara zai tafi neman kudi Kano, yana zuwa ya je hadda ajalin nasa ya mutu. Kaga kenan ashe dan adam neman ajalinsa yake, kamar yadda ajali shi ma yake neman dan adam. Saboda haka kullum ajalinka nemanka yake. Yasa ya kamata a ce kullum mutum ya istidadi a rayuwar, ya zama yana da tanadi mai kyau na cewa ko yanzu dan aiken ya zo za ka amsa kiran. Kullum ya zama dan adam yana tuba, yana nadama bisa kurakuransa, yana kuma kaunar Allah ya yafe masa, kuma yana kokari akan aiki na alkhairi, to sai ga Allah ya taimake shi, sai ya yi gamda katar a lokacin da zai ci karo da dan aike, sai ya ci karo a gabar da take gaba mai kyau, yana cikin aiki na alkhairi. Duk wanda Allah ya karɓa ransa cikin aiki na alkhairi, ana kyautata masa zato, wato ya yi sa'a tafiya. Amma mutumin da ya mutu a cikin sabon Allah akwai tsoro, duk da in dai musulmi ne baka saka ce masa dan wuta bane, amma akwai tsoro saboda hanyar da ya tafi, ya tafi lahira. Manzon Allah ya ce duk akan abin da mutum ya mutu akan sa za a tashe shi, duk mutum akan abin da ya mutu akan sa za a tashe shi. Kaga shi kwatarkon Allah ba abin amincewa bane. Shi yasa ya kamata bawa kullun ya zama yana, babu wanda baya laifi, babu wanda baya laifi, amma mai dabara akan laifi shine mai da dama akan laifinsa, mai kuma tuwa zuwa ga Allah duk san da ya aikata laifi. Kada ya aminta, kada ya jaruntaka, ya zama mai karyayyar zuciya, ya zama yana kallansa shi ba wani abu bane, shi wulakantacce ne a gaban Ubangijinsa, yana mai kankan da kai, yana tuba, Allah zai yafe masa. Saboda haka Ubangiji yake cewa ka gaya musu cewa mala'ikan mutuwan da aka wakilta muku wato zai karɓi ranku, suma ila rabbikum turja'un, sannan za ku koma wato zuwa ga Ubangijinku. Walau tara idil mujrimina, lokaci ya yi alarama, kuma lokaci ya yi, insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan. abinda muka karanta daidai muka yi bayani daidai muna roko Allah ya karba mu da ya bamu lada abinda muka kuskure muna roko Allah madaukakin sarki ya gafarta mana.